ganin irin yawan hare-haren da ake kaiwa wasu al'umma da kuma sace mutane da ake akan hanyoyin birnin Gwari ya sa kungiyar direbobi masu zaman kansu wato NURTW ta ce tana duba yuwar dakatar da zirga-zirga a hanyar birnin Gwari tunda ana hallaka mata mambobi. Alhaji Alhassan Haruna 313 shine shugaban kungiyar direbobin ta NURTW a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya kuma shine ke shugabancin kungiyar a jihar Kaduna.
Gaskiyar magana satan mutane da ake yi ba mai iya gaya maka adadin wanda ake sata gaskiya ne, domin kusan kullum tsakanin birnin Gwari zuwa Huntuwa can sai an dauki mutum. To mutane har abun ya kai ga sun dawo suna ganin wanda ma zai je dan dime sai dawo ta hanyar Kaduna dan yana ga yafi mai sauki dan ya tsira da rayuwar shi. To ita kuma ma wannan hanyar na Kaduna yanzu ita ma sun dawo sun rufe, ba dare ba rana a koda shi, sai dai a kira mu a waya a ce an dauki mutum biyu an dauki biyar. Watan boss ne ma irin mai mutum 18 in ta zo a cike duk a sauke su a kora su a je kuma ana kiran ana neman kudin fansa mai yawa. Abun ya kai rahulo lakoti ne jama'a a nan cikin garin Birnin Gwari aka fito aka ce amma dakatar da aiki duk da muna kan hanyar yin haka. Idan har muka ga cewa kuce-kucen nan da muke ta yi gwamnati bata dauki matakin dakile wannan abin da ake wa al'umma ba, gaskiya membobin muna rasa su ta hanyar rasa ransu, dukiyoyin mu da fasinjoji abokan tahiyar mu wasu ma ba su fitowa bare driver iya zuwa neman abinci. To wannan zai sa in muka ga bai kare ba za mu dauki matakin da za mu tsaya cak har sai mun ga abin da gwamnati ta yi.
Hanyar birnin Gwarin dai ta zama kamar wani tarkon mutuwa ganin yadda ake yawan sace mutane, ga kuma yawan hauhawar har-haren da ake samu a yankunan birnin Gwarin da ya sa manyan hafsoshin tsaron tarayyar Najeriya ke ta kai ziyara tare da ikirarin cewa za su kawo ƙarshen dukkanin tashe-tashen hankulan da ake samu a yankin birnin Gwari. Kodake dai Alhaji Alhassan Haruna 313 da ɗan asalin birnin Gwarin ne ya ce a gaskiyar magana su 'yan birnin Gwarin ba su fa gani a ƙasa ba.
Ba ziyarar ne tafi damun mu ba, abin da ya dame mu muna so mu gani ne a ƙasa, domin a yanzu in babban Sufetu Janar ya zo ya koma kuma ba a fasa daukan mutane ba, ai kaga tsugunna bata kare ba. To duk da shi ma shugaban rundunar sojan Najeriya ya zo, gaskiya mun ji dadin zuwan shi dan ya nuna ya damu da cewa wannan wurin akwai al'umma kuma tana cikin wani hali. Amma babban abin da ya dame mu a dauki matakin kawo ƙarshen mutanen nan, tunda sun maida abun nan kamar kasuwanci ba dare ba rana, domin duk wani kasuwanci da ya shafi arewa maso yamman nan da arewa maso gabas da masu zuwa Lagos kusan Niger makauta da duk sauransu ya durkushe saboda wannan hali da wa'annan bayan Allah suka zo suka saka jama'a ciki.
To kowace hanya ce za a bi wajen kawo ƙarshen sace-sacen mutane da har-haren da ake samu a wasu yankuna a wannan ƙasa? Manjo ya hayashin kwamirtaya ɗaya ne daga cikin masu fashin baki akan harkokin tsaro.
Satan mutane kashe-kashe da kone-konen ƙauyukan nan ya faro tun wajejen ɓangaren jihar Zamfara ne. Gwamnati ta yi sakaci a gaskiya da al'amura suke faruwa a lokacin da mai girma shugaban ƙasa ya je kaddamar da wani bariki a Zamfara, kuma da aikin atisaye na sojoji mutane za su dauka cewa daga wannan lokaci abun za su yi sauki, amma sai suka ta'azzara. Wato daga irin sakacin shi ne duk inda ake cewa ana yaƙi da ta'addanci, to dole ne kaman yanda yaƙi yake ne ko a musulunce, in ka duba duk inda aka ce an ci da yaƙi aka so a kafa gari a wurin ko a samar da shugabanci ya zamanto ba a tafi an saki wannan wuri ba, don wanda ka mamaye shi ka karɓi wannan wuri a wurin sa zai fada zai nuna ma kuma yana nan. To abin da yake faruwa kenan, sojojinmu da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suna kokari, amma da zaran sun ba da baya ga cigaban da aka samu su kuma in ce za su je su kare shiri su dawo su sake tabbatar da cewa suna nan. Jan haushin irin wancan tara da aka yi musu na farko shi zai sa su ma ci karansu ba boka wannan karan, su ƙara huce haushinsu a kan jama'a irin inda kuna gani kamar an shawo kan mu, to ga mu nan mun dawo gwamnatin ta zo ta yi abin da za ta yi.
Ta yaya za a iya kawo ƙarshen waɗannan hare-hare da sace-sacen mutane?
Baccin horo, kayan aiki da yawan jami'an tsaro, akwai tsare-tsare. Cikin tsare-tsaren nan shine har da tsugunnan da su jami'an tsaro a irin waɗannan wurare. An san bariki dama ya kasance a bayan gari, to tun da gari ya ci musu a sake tada su ana maida su cikin dazuzzukan nan, musamman ko da bariki ne na zama kawai ba wai ma a ce an kai sojoji don su tabbatar da tsaro a wurin ba. Su waɗanda suke irin wannan ta'addanci saboda kazar-kazar ɗin da ake a wannan wurin ba zai musu daɗi ba, su kasance cikin fargaba, dole za su rika karawa gaba haka a kora su.
Sace-sacen mutane da nufin karɓan kuɗin fansa da hare-haren hallaka mutane a yankin birnin Gwari dai na ta faman hauhawa a cikin waɗannan 'yan makonni. Duk ko da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar bataliyar sojan da ta ce za ta yi fito na fito da waɗannan tsagiru. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.